daga nan Benin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke watsa shirye-shirye wannan karo muna mitoci 17:25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA a free zango na 102.5 sai kuma Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare assalamu alaikum, yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muka sake shigowa wannan karo da shirin mu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji matsayin hadakar kungiyar adawa a jamhuriyar Niger kan babban zabe na kasa a shekara ta 2021. Sai da rashin tarihi da Mahmud Ibrahim Kwari ke gabatarwa shirin da ke fadakar da masu saurare kan abin da ya shafi harkokin kasuwanci da tattalin arziki. Baban gida Jibrin zai gabatar da muhimman rahotanni da suka dauki hankalin jaridun Najeriya a ƙarshen mako kamar yadda muka saba kuma ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarai mai karatu Baba Yakubu Makeri. Ma'aikatar harkokin wajen Canada ta ce China ta baiwa jakadar ta a Beijing damar ganawa da wani dan kasar Canada na biyu wanda aka tsare shi bisa wasu dalilan da ba a bayyana su ba. Jakadar John McCallum ya zanta da babban dan kasuwar Canada na Michael Spavo a jiya Lahadi, wani biyu bayan da ya gana da wani dan Canada wanda shi kuma yake tsare, wato tsohon dan diplomasiya Michael Kubrick. Wata sanarwa da ma'aikatan harkokin wajen Canada ta fitar a jiya Lahadi na cewa jakadar McCallum zai ci gaba da kulawa da Spavo kana kuma zai sake neman lokacin ganawa da shi. China ta kama mutanen biyu ne bayan da 'yan sandan Canada suka kama babbar jami'ar kamfanin sadarwar China Meng Wanzhou a farkon wannan wata a birnin Vancouver bisa takardar sammaci da Amurka ta bayar na akamota. An dai riga an baiwa Meng Bailey, amma kuma tana jira ko kila za a mika ta zuwa ga Amurka domin a yi mata shari'a akan dokar da aka ce ta take na takunkumi da Amurka ta kakabawa Iran. Fadar White House ta kara matsan lamba akan bukatar ta na gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico domin dakile kwararren bakin haure, ko da kuwa hakan zai yi sanadiyar rufe wani bangaren harkokin gwamnati a cikin wannan mako. Babban mambaiwa shugaba Donald Trump shawara akan batun bakin haure Stephen Miller ya faɗa wa labaran CBS cewa za su yi iya bakin kokarin su gina wannan katangan domin kawo ƙarshen matsalolin bakin haure. Da aka tambaye shi ko za su dakatar da kashi 25 cikin 100 na harkokin gwamnati ciki har da kuɗin ma'aikatan tsaron cikin gida da wasu hukumomi da ke karewa a tsakiyar daren Juma'a, sai Miller ya ce lallai za su yi hakan idan bukata ta taso. Trump ya faɗa a makon da ya gabata, ya ce zai yi alfahari ya rufe gwamnati idan 'yan adawar Democrat suka ci gaba da rashin ba da haɗin kai ga bukatan $5 billion na gina katanga mai tsawon kilomita 3,200 akan iyakar Amurka da Mexico wanda zai sama da $20 billion. Democrat dai sun amince akan ba da $5 billion. Biliyon ɗaya da miliyon 300 domin ƙarfafa sha'anin tsaro a kan iyakar a bare da wannan ma shekara, amma babu wani batun kuɗin gina katanga. Bayan sa'o'i 24 kacal da samun walwala da kuma komawa ga iyalansu, wasu da ake zaton 'yan awarin masu fafutukan balle wato yankin masu amfani da harshe Ingilishi a Kamaru sun kira ga shugaban kasar Paul Biya da ya saki shugabanninsu inda yana son a yi zaman lafiya a cikin kasar. Mabiya addinin Krista da suka kai 1,000 ne suka yi addu'a a birnin Yawundi suna gode wa Allah na sako mutanen nan da aka yi, wato mutanen yankin masu amfani da harshen Ingilishi na 'yan awarin Kamaru wanda aka sako su ko kuma wanda mako guda da ya gabata Paul Biya ya bada umarni da a yi musu afuwa. Mai magana da yawun mutane 120 wanda hukumomi suka sako su da ake kira Joseph Chu ya ce suna roƙon Biya ya sako shugabanninsu domin a samu zaman lafiya. Ya ce idan aka sa inda an sako waɗannan mutanen shugabannin nasu kenan, to da ba a samu taɓarɓarewar al'amura kamar yadda ake gani a yanzu ba. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutum na biyar ya mutu a jiyar Lahadi wanda ya mutu da rauni na wani hari da aka kaiwa wata kasuwar kayan Kristimeti a makon da ya gabata a Strasbourg na ƙasar Faransa. Ofishin masu shigar da ƙara a Faransa sun ce mutumin da ya mutu ɗan ƙasar Poland ne. Dan uwansa ya bayyana sunansa a shafin sa na Facebook da suna Bato Pedro Orange, mai shekaru 36 da haihuwa kuma ɗan yankin Katowice ne. Mutane hudu suka mutu kana wasu 11 kuma suka jikata yayin da aka ga wani dan bindiga da aka gano sunansa Sheriff Chikat ya bude wuta a cikin kasuwar sayar da kayan Kirismeti wadda ta shahara a duniya a tsakiyar birnin Strasbourg a ranar Talata makon da ya gabata. Waɗanda suka shaida al'amarin ne suka kyankisa wa 'yan sanda cewa akwai wani da sunansa ya daidai da bayani da suka bayar akan mahari da ake kira Chikat, wata unguwa da ya tasa a ciki da ke kusa da Strasbourg. Yayin da 'yan sandan suka tinkare shi sai ya fara buɗe musu wuta, to nan ne fa 'yan sandan suka mai da martani kuma suka kashe shi.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Kuma da labarin buɗe wannan babin da batun harkokin siyasa a jamhuriyar Niger, inda jam'iyyun siyasar MNRD Hakuri da RJR Canji suka bada sanarwar dunkulewa wuri daya a matsayin wata sabuwar jam'iyya da suke kira ARD, wacce a yayin bikin kaddamar da ita ta bayyana tsohon shugaban kasa Muhammad Usman a matsayin dan takararta a zaben shugaban kasa na shekara ta 2021. Kamar yadda Alhaji Muhammadu Dudu ke yi wa wakilinmu na Yamai Suleiman Muni Barma ƙarin bayani a wannan tattaunawar.
Wato mun dunkule ne saboda lokaci yayi, dama ai bikin farka za ne belbela ba gayya bane ai. Da wato da MNRD Hankuri da RDR Canji duk mutum guda ne, kuma waɗannan jam'iyyu da suka haɗe to sai suka tsaye da shugaba Muhammad Usman, shine shugaban wannan alliance din, kuma shi zamu tabbatar da yardan Allah zai zama shine wakili, shine kuma dan takara na shugaban kasa da yardan Allah. Da dadewa an kullura shugaba Muhammad Usman, jama'a tana son ya fito ya nuna matsayin shi a cikin wannan tafiyar. To ka san siyasa dabara ne, siyasa iyawa ne, siyasa sani ne, siyasa hankali ne, kuma siyasa taku ne, kuma mutane mun san yadda muke tafiyar da siyasa. Yanzu lokaci yayi wanda wannan tauraron zai fito ya haska in Allah ya yarda. Ai ka ga yadda kasar take ciki, ka ga yadda wahalar da ake sha, ka ga yadda talaka yake cikin uba. Wato mulki bai yiwuwa a tafi da shi haka. Mu muna gani yadda ake tafiya da salon mulkin bai gamshe mu ba, bai gamshe 'yan kasar nan ba, bai gamshi duk wanda yake son demokradiyya ba, bai gamshi duk mai hankali ba, bai gamshi duk wani wanda yake shige shin kasar nan ba. Don haka ne ya zama mana wajibi mu fito irin wannan salon tafiya, ko mu tsaya da zakaran da muke gani shine zai fidda sike daga wuta.
Waɗannan hujjoji ne kuka dogara da su wajen tsayar da tsohon shugaban kasa Muhammad Usman a matsayin dan takarar ku?
Na farko, shugaba Muhammad Usman mutum ne mai ilimi, mutum ne mai hankali, mutum ne wanda yake tausayin talaka, mutum ne wanda ba za ka zarge shi ba da yaba bakin da dukiyar kasa, mutum ne wanda talaka yake jin daɗin rayuwa a cikin mulkin sa, talaka yake zuwa ji inda ransa yake so, dan kasa ya san shi dan kasa ne a cikin tafiyar wannan, kowa yana jin daɗin rayuwa a cikin kasar nan, kuma za a kasa arzikin kasa a ba kowa nashi ba tare da cewa wannan nawa ne wancan ba nawa bane, ko ko wannan bangare shine nawa wancan bangaren ba shi bane nawa, kowa za a rarraba dukiyar kasa ya samu daɗin rayuwa a cikin tafiya. Shugaba Muhammad Usman yayi mulki a kasar nan, jama'a ta ga yanda dan kasuwa ji daɗin rayuwa, yanda dan makaranta ya ji daɗin rayuwa, yanda dan kasa ya san kasar sa yake ciki, yanda doka take ɗaya a karkashin kowa da kowa.
Kuna ganin zai kai labari a haka kenan?
Ai an gama ma labari, hal an kai da yardan Allah, ba wanda ya san gobe sai Allah. Muna da niyya, muna da alƙawari, muna da amana, ko muna tabbatar da ce maka da yardan Allah za mu ci zaɓen mallaki ƙasar nan.
Ya za ku tunkari jam'iyya mai mulki ta shekara 10 tana mulki, ku kuma kun shekara 10 kuna adawa?
Muddin aka yi zaɓe na gari, tabbata cewa shugaba Muhammad Usman ya ci zaben nan, ya gama da yardan Allah.
Harkar nan ta zabe a nan Nijar yanzu kowa ya riga ya sani, magana ce ta kuɗi, shin kuna da kuɗaɗen da za ku tunkari talakawa wajen harkar zabe?
Talakan kasar nan ai ya fito da karɓar kuɗin ka, ai ya sha wuya, dama ai jiki magayi in ji wani shugaban kasa. Don haka kenan talaka ya fito daga karɓan kuɗin ka, in ku ya karɓi kuɗin ka dama kuɗin sa ne zai ci, kuma ya ƙi zaben ka saboda ka ba shi wahala shekarun nan duka. Talaka ya gaji, wato jaki ya gaji, mai kaya ya gaji, kayan da suke bisa jaki sun gaji yanzu.
Madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Kwana da masoyi ne, don Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda goma na Washington ke cewa karfe 2:11 na asuba ga Mahmud Ibrahim Kuri da shirinmu na gaba.
Masarare assalamu alaikum. A cikin shirin ne za mu ji kalubalen masu kananan masana'antu a Najeriya musamman a yankin Arewa da kuma matakan warware su. Kana mu ji fashin bakin masana game da hanyoyin amfani da fasahar sadarwa wajen inganta tattalin arzikin al'umma. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari dauke da ragamar shi. Madalla masaurare a shirinmu na makon jiya mun kawo muku bayanai kan rawar da masu kanana da matsakaitan masana'antu ke takawa wajen ci gaban tattalin arziki a kasashe masu tasowa kamar Najeriya musamman ta fuskar bada guraben aiki ga dimbin jama'a masu matakin ilimi da fasaha daban-daban. A makon jiya kun ji bayanan Hajiya Hussaina Ahmad Umar, shugaban shiyar Arewa maso yammacin Najeriya ta kungiyar mamallaka kananan masana'antun tace mangyada da riɗi da kuma anguliya, inda ta fayyace gudunmuwar su wajen ci gaban tattalin arzikin ƙasa. A wannan makon Hajiya Hussaina ta yi ƙarin haske ne game da kalubalen da suke fuskanta wajen gudanar da ayyukan su.
Wutar da ake ba prices na wuta a Lagos ya fi sauki akan jihar Kano. To kaga wannan daidaito, wannan gap din da aka samu bambanci kaga bai kamata a ce an samu ba, tunda duk irin sarrafa abu zaka kudin ma'aikata ɗaya ne da sauransu, ya kamata a ce kuma mu ya zama iri daya. Mu gaskiya babban kalubalancin da shi ne karamin sana'a irin wannan tamu yake fuskanta shine wuta. Sannan kuma a ya kamata a ce muna da wata kulasta rukuni na masana'antu, so kuma a wata gwamnati ma na ji an ce an ba mu wata wani guri cluster, amma har yanzu ba a ce an yi titina an fitar da hanyoyi da ruwa da waye da wuta ba. So kaga idan ba a yi haka ba masu kananan masana'antu ba za su tafi ba. So in babu wannan infrastructure din da ake bukata a guri, idan ba a samu dole har yanzu a cankwashe muke. Sannan kalubale na uku, wasu kaga haya suke yi a wuraren nan. Kana zaune ka kafa sana'arka ka gina ka fara kokari akan ta, kurin mai kuri zai zo ya ce ka tashi.
Da haka ne kuna bukatar kamar mazauni na dindindin wanda za a ce wannan guri ne da kuke gudanar da aikace-aikacen ku.
Gaskiya ne, ni babban abin da nake so a ce ai ɗan manyaɗa misali ma mana wani gurin mu na dindindin an ajiye mu, to na tabbatar da komai da ake bukata a gurin ɗan manyaɗa za a same shi, domin mu muna biyan haraji kuma zai sauƙaƙa wa gwamnati da kowa gurin zuwa ka sami waɗanda kake so ka ga masu irin sana'a. Amma gyara za a yi mana dukkan mu muna gurin, idan ma biyan haraji ne za a ga mu a guri dai a tabbatar da mun biya. Idan kuma meye gwamnati take bukata da irin wannan sana'ar za ta same mu, insha Allah za mu ba da capacity din da Kano sai jihar Kano ita ma ta iya fita da man ma na kananan masana'antu, ita ma ta export manyan kasashe.
To yanzu kin kun tunkari gwamnati da irin wannan tsare-tsaren da buri da kike da shi, misali tunda kina ma cikin sha'anin shugabanci na kungiya.
To alhamdulillahi a jihar Kano gaskiya mun tunkara karkashin jagorancin shugaban Haraji na jihar Kano. An yi magana akan wannan multiple taxation din biyan kuɗin haraji da yawa
barkatai
din nan. So gaskiya an samu sauki, inda sakamakon haka aka kira mu masu kananan masana'antu din nan wanda suke karkashin kungiyar mu, haɗan faci, haɗan waye, masu facin taya ma mun zauna da su. An zauna an ce to kowa a gurin sana'ar sa nawa yake ganin zai iya biyan haraji, to mun samu sauki ta nan gurin. Kuma alhamdulillahi wannan multiple din wannan ya shigo, wancan ya fita, wannan ya shigo, yanzu gaskiya an samu sauki ta wannan bangaren. Kun dai ƙara roƙo da muke wa gwamnati guda ɗaya shine yawanci yawanci in za ta taimaka masu ƙananan masana'antu ta ranka hada da ɗan ƙungiyoyi kamar inda muka samu ƙarƙashin ma'aikatar haraji to a ce duk wata ma'aikata wadda mu ta shafi irin sana'o'inmu da harkokinmu to idan za ka ja mu a duk wani abu da zai fito to in Allah ya za a samu nasara akan abubuwan kuma sai ta zauna da mu tukunna mu da muke cikin sana'a mu za a ranka nemowa ko a shigo cikinmu shine za a gane meye matsalar mu ta gaskiya kuma a san kuma mu a tambaye ma meye solution na wannan problem din to kaga gwamnati za ta samu sauki gurin warware matsalolin mu
ba bikin ce kukan samun kasuwa ko kun fi samun kasuwa idan ya zama cewa ba a shigo da mai dan ketare wai me bambancin naku da kuke sarrafawa a nan da kuma wanda ake shigowa da shi
ni yanzu wallahi wannan man da ake shigowa da shi Najeriya ni dai yanzu idan ka tsaye da ni ba zan iya gaya maka man meye ba ni dai kun na ga mai amma ba zan ce maka man gyada ba ne ba zan ce kai mutane da yawa za ka tambaye su sun san dai sunan shi mai amma ba su san man meye ba mu ku kaga na mu sunan shi man gyada kuma in ka zo zaka ganta gyada ce idan muka ce maka man ridi ne in ka zo zaka ga ridi ne idan muka ce maka man gurguzu ne zaka gani to amma waɗannan yalan jarkokin ni ban gani ba bana iya sani ban na tambaye mutane ci to wannan man da ake siya da ake gaka ba yafi namu ya sunan shi ne man benene to su ma ba sani ba sai su ce ai wai man gyada an ce musu akwai cholesterol a ciki shi yasa ba sa san amfani da shi to kaga yanzu kamar yanzu idan gwamnatin ta dade shigo mana da sauransu in ma da cholesterol dan a cikin haka za a zauna a ba mu ilimin yadda za a yi ya za a yi to da wannan gida ba a samu cholesterol din ba amma menene to kaga duk din an ja mu a jiki za a zauna da mu da masana su warware mana abubuwa
Hajiya Hussaina Ahmad Umar kenan guda cikin waɗanda suka mallaki masana'antar sarrafawa da tace man girki a Kano Najeriya masu sarare a shirinmu da ya gabata kun ji Dr. Ruslana Kanya Masanin kimiyyar amfani da fasahar sadarwa da ke koyarwa a Jami'ar Benz University ta garin Abuja, Najeriya, wanda ya yi fashin baki a kan alƙalamin masu amfani da wayar salula da kuma waɗanda ke amfani da kafar sadarwa ta intanet musamman ma shafukan nan na sada zumunci a sassa daban-daban na Najeriya. Sai dai da haka, kamar yadda ya bayani, galibin 'yan Najeriya ba sa kyakkyawan amfani da waɗannan kafofi na sadarwa domin bunƙasa rayuwar tattalin arzikinsu yau da kullum. To amma a yau Dr. Ruslana Kanya zai fayyace yadda ya kamata al'umma su yi amfani da wannan fasaha ta zamani domin bunƙasa tattalin arziki a fannonin rayuwa daban-daban.
Wannan harkokin sadarwa da kake kallo ko ba ka je makaranta ba ka iya yanzu. Akwai mai gadi na unguwarmu bai taɓa zuwa makaranta ba amma ya iya WhatsApp, ya iya tura min hoto. Ya iya komai to kaga abin da yake dole sai mun duba akwai report kuma da ya fito bana ma yake cewa duk da cewa akwai hanyoyin sadarwa akwai internet akwai kaza da kaza ba amma har yanzu ci gaban dai da muke nema mu samu ta hanyar sadarwa ba same shi ba to kaga abin da ya kamata dole mu koma magani wani ci gaba muke nema kuma ya za mu same shi ita wannan harka sadarwa tana taimakawa ne taimakawa kadai take yi ba ta kawo ci gaba ita a karan kanta akwai wani abokin aiki na professor NWC Akekwe professor ne a John Hopkins University kwanakin baya ya zo jami'a mu ya mana bayani da sabon abin da ya kirkira wani mashin ne ya kirkira kamar wani karamin injini kawai za ka dauki jini ka zuba wa injin zai ce maka ai kana da malaria kana da fever kana da zazzabin cizon sauro kana da kaza kuma zai baka magani a gurin yawancin likitoci da masu harkar lafiya suka hau shi sama yana so ya replace din likitoci da kaza shi a'a shi ya tabbata cewa a Afirka babu likitoci babu nurse to wannan harkar sadarwa yana so ya kawo ta ne domin ta taimaka
ma'ana ana da karancin likitoci da alhacin ma'aikatan jiya
yawa mun san cewa ba za mu samu likitocin da muke nema ba nan shekara 30 ko 40 duk wannan diddiga tana nan to ya zanyi amfani da wannan harkokin sadarwa in ka duba kasan sadarwa suka ci gaba ba sa kashe kuɗi da yawa a harkar maganin cuta suna kashe kuɗi da yawa a harkar me yanda za a kare wani cututtuka kalli Bill Gates mana wanda ya fi kowa kuɗi a duniya ai ya zo yana harkar allurar shan inna me yasa yake wannan ka ya kamata mu tambaye shi me yasa bai kawo mana kwamfutoci ba so abu na ɗaya kenan abu na biyu harkar noma manoman Najeriya mai girma shugaban kasa ya kawo harkokin ci gaba na harkar agric manomi yana ganin muhimmancin abin da yake noma to amma akwai matsala har yanzu wani jigo a kamfanin jigo ne a kungiyar manoman shinkafa yake ce matsalar su shine akwai kasuwa idan kai processing din shinkafa ka akwai masu siya manoma su rabu manoma har guna su siya to amma manoma har yanzu dai jiya bata canja ba ta canja ka amma bata canja ba a misali in ka je kasar India manoman shinkafa ko kasar Thailand manoman shinkafa suna samun kamar ton sama da 10 a hektar daya amma noma ke samu wannan ka gani abin da baka so abin da ya kamata mu dinga tunanin manomi ne ne yake duba wayarsa yage yaushe za a yi ruwa shine amfanin wayar akwai weather kusan duk manomi yana numa wayarsa wani ya tura min WhatsApp jami'ar karata ce kaza amma manomi nawa ne kwanakin ma nayi horar da wasu manoma a jihar Katsina abin da nace masa shine kuna noman rani ko kuna noman gona idan kai ban ruwa yau kuma ku za ku bada da dare bata canza zane ba so nace wa manoman kafin ku yi ban ruwa ku duba wayar ku gani yaushe za a yi ruwan sama tunda na ga
hasashen yanayi
yana cikin wayar
yana cikin ta
ka gane abu na biyu kuma nake cewa manoman shine idan ka sa taki a yau a gonarka akai ruwa ruwan da zai zagonye martabar takin naka to me yasa an zaka zuba taki me yasa ba zaka shiga gona ba in ka duba harkar ilimi kai mutum sun bi miliyan 10 ba da busa damar zuwa jami'a ba yanzu ma ina batun
kara sun zawo yawanci
sun cancanta su je jami'a kuma ba samu sun je ba to me yasa ba za mu fara kirkirar dandalin sadarwa ba da yaran ko masu neman jami'a za su iya karatu ta hanyar wayoyin sadarwa me yasa ba za mu dinga turawa manoma ba text cewa ka kusa taki yau sai gobe to da an yi wannan in ka je kasar India Northern Kerala manoman kifi duk sun yi an ba su wannan abu akwai zaka ga akwai kamar ATM in ka je za ka gani manomi zai je ya gani
Dr. Sulana Kanye kenan dake koyar da ilimin fasahar sadarwa a Jami'ar Benz University ta garin Abuja Nigeria Masarare karshen shirin da rashin tayi na yau kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a madadin Hajjia Hussaina Ahmad Umar da Dr. Sulana Kanye sai kuma waɗanda suka tallafa wa shirin a sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Fadi da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya assalamu alaikum
To a gaida na kuri har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga baban gida Jibril da muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridan Najeriya a wannan mako
Zan fara sharhin jaridan ne da jaridar The Nation jaridar kuma da ruwaito cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma jam'iyyar APC sun zabi gudanar da yakin neman zaben shekara ta 2019 bisa la'akari da halin da tattalin arzikin Najeriya ke ciki jaridar The Nation dai ta ce shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma jam'iyyar APC sun yanke shawarar fara yakin neman zabe ne kadarkada wata daya kafin zaben kasa domin rage makudan kuɗa da ake kashewa wajen yakin neman zabe sabanin yadda ma'aikatan gwamnati suka kashe kudade na fitan hankali a zaben 2015 sai dai kuma a yayin da jam'iyyar APC da shugaban kasa ke kare wannan mataki jaridar da bangal ta ruwaito jam'iyyar PDP ne na zargin shugaban kasan da kuma jam'iyyar ta APC da cewa ba su da niyyar ganin an gudanar da zaben shekara ta 2019 jaridar da bangal dai ta ruwaito jam'iyyar PDP na cewa ana kwanaki kusan 60 kafin gudanar da zaben kasa har yanzu jam'iyyar APC mai mulki da shugaban kasa ba su kaddamar da kwamitin yakin neman zabe ba abinda kuma jam'iyyar PDP tace akwai lauje cikin nadi sanarwar da kakakin jam'iyyar PDP ya fitar da inji jaridar Vanguard alamu ne dake nuna lalle jam'iyyar APC na neman hada baki da kuma zabe ta kasa domin ganin an tafka aika a zaben da za a gudanar sai kuma jaridar The Guardian jaridar da ta ruwaito tsohon ministan yada labaran Najeriya labaran mako kuma dan takarar gwamna a jam'iyyar Abga a jihar Nasarawa na Allah wa darai da har da wasu jami'an tsaro suka kai wa 'yan jaridu a jihar ta Nasarawa jaridar The Guardian dai ta ce jami'an tsaron farin kaya na civil defense ne dai suka kaiwa yan jiridun hari a ranar 14 ga wannan wata a lokacin da yan jiridun ke neman daukan hotunan sunayen yan fansho da aka kafe a ofishin fansho dake lafiya a jihar Nasarawa sai kuma jaridar The Punch jaridar da ta waito babban sufito jiran yan sandan Najeriya na cewa yanzu haka rundunarsa ta dauki matakan da suka kamata na tabbatar da tsaro a lokacin bikin Kirsimeti da kuma na sabon shekara da za a shiga kakakin rundunar yan sandan Najeriya Moshood Jimoh shine ya tabbatar da hakan a wata sanarwa a birnin Abuja jaridar The Punch ta ruwaito kakakin yan sandan na gargadi ga masu neman tada husuma da su guji yin haka har kuma rundunar ta hana amfani da knockout da ake bugawa a lokacin bukukuwa na Kirsimeti da sabon shekara Babangida Jibrin murya Amurka daga Lagos
To sai kuma rayuwa da kuma su saurare kuke aiko mana ta wayar tarho
Assalamu alaikum mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa Sokoto ga Dalko Garna ne an kuɗi kan sako na daga ƴan Najeriya daga bisa jami'an tsaro da na da jama'a wallahi har ka tsaro ba ka ba ka jami'an tsaro ta ba ko ka jami'an Muhammadu Bashir ɗaya ba kowa haki yara ta yarda bisa kai ne wallahi ku ko jami'an tsaro duk wani mun jikka ku bincike shi ko da kauye ko birni ko ta mota na aka samu ɗan ta'adda ciki ana ba cika ba an san naira 50 kuma naira 20 ba kuma basu bar ko wallahi ba Allah ka ba mu zaman lafiya Allah kare mu da azzalumai Allah duk wanda ba ya son kasar da alheri ya Allah ka kafa mu shi kowa a shi
babba Adama Raifata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya wani abu sai kan Najeriya sai dan arewa masu magana na cewa ido wa karena yake wanda nake ganin kullum sabanin dan Najeriya kuma dan arewa shi wanda baya ganin kullum shi ya firenawa idan ba haka ba kana wata lungu ko karamar hukuma jiha ne hada ka da zagin shugaban kasa ga shugaban karamar hukumar ka da yan majalisun suna samun kuɗi sun kasa tabuka komai ga gwamnonin jihohi da yan majalisun su suna samun kuɗi fiye da na da ba sa tabuka komai hatta albashi ma ba sa iya biya amma ba ka iya ka dauki mataki akan su ba kana ganin su kana kallon su to wato da kike yanzu alhamdulillahi wutar lantarki ya wadata kowa ya sami ruwan sanyi sai ya kama zagin shugaban kasa wai tsohon nan baba Gosulo ya kace buda fatara da yinwa to Allah ne mai tsayarwa kuma Allah ne mai jarraba kowa da dadi ko rashin dadi wato yanzu zaman lafiya ce ta samu har kowa ya gane cewa akwai wani abu wai shi fatara ko yinwa gyara kayanka
rayuwar ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai
Shugaban Sudan ya kai ziyara a Damascus lamarin ya kai shi ga zaman shugaban kasar Larabawa na farko da ya fara kai ziyara a Syria tun lokacin da kasar ta fada cikin yakin basasa shekaru 8 da suka shuɗe kamfanin dillancin labaran Syria sana ya ce shugaban Syria Bashar al-Assad ya tarbita kuran aikinsa na Sudan Umar al-Bashir a filin saukan jiragen sama a Jalahadi galibin kasashen Larabawa zai sun rufe ofisoshin jakadancin su a Damascus
Tuwa gashi ka masu saurare na muka kammala shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da ilimin garkuwar dan adam na wato garkuwa na Aliyu Harande yanzu a madadin baba Yakubu Makiri da malam Siri da kuma Jim Cook injiniyan mu alheri da muku fata alheri